This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara Nomad da Lon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer sai su dangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa ana sa ran wai a masu rusa shirin yi wa kasa hidima wanda shugaba Buhari ya ce zai ƙara ingantawa. Nan na ko gaito abokan aiki na ne da suka taba yin wannan shiri na yi wa kasa hidima domin mu tattauna akansa ne kuma za ku kira mu bayyana mana ra'ayoyinku a yau a lambar mu kamar haka 2022655. Amma kafin nan ku ji labaran duniya tukunna.
Jama'a muna fata ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wata sabuwar kungiya ta fito ta dauki alhakin cewa ita ce ta kai harin kunar bakin waken nan na babamai da aka kai a wani masallaci yau wanda ma'aikatan tsaro suke amfani da shi masallaci a can Saudiya. Wannan kungiyar mai kiran kanta Hijaz da ke cewa tana da alaka da kungiyar wato yankin addini na ISIS ta faɗa a cikin shafinta na Twitter cewa ita ce wata tura dan kunar bakin waken nan da ya tarwatsa kansa a cikin shi wannan masallacin da ke garin Abha wanda yake kusa da kan iyakar Saudiya din da kasar Yemen wacce ke fama da yaki-yaki. Hijaz da yi sunan ladin yammacin Saudiya ne inda manyan masallatan Makka da Madina suke.
A kasar Afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo kasa inda kuma dukkan sojoji 17 da ke cikinsa suka mutu. Jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne a yau Alhamis a gundumar Shinke da ke cikin lardin Zabul, yayin da ma'aikatar tsaro ta Afghanistan take cewa matsalar injini ta kawo hatsarin. Sai dai jami'an sun ce har yanzu ana ci gaba da binciken neman abin da ya janyo faduwar wannan jirgin. Sai dai kuma kungiyar mayakan Taliban ta ce ita ce ta kakkabo jirgin, ko da yake ba a santa da harbo jirgin sama ba.
Ministan sufuri na kasar Malaysia kuma ya ce an tsinto ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin Reunion da ke bakin gabar tekun India, inda a can ne a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka-fukan jirgin sama na da aka ce na Malaysia ne da ya sarwanta makonni da dama da suka shige. Minista Leo Tiong Lai ya ce tarkacen da aka gano a yanzu sun hada da fulafulan kujerun zama da karafan taga da kuma sauransu. To amma duk da cewa duk kayan na jirgin sama ne, ministan bai tabbatar da cewa lalle na wancan jirgin sama na Malaysia mai lamba MH370 bane. Amma kuma duk da haka Prime Minister Malaysia Najib Razak ya tabbatar da cewa wancan fallen fuka-fukan da aka gano a tsibirin Reunion a cikin makon jiya shi kan na jirgin saman da ya salwance ne watanni 17 da suka gabata. Amma jami'an da ke gudanar da bincike a Faransa kuma a nasu gefen sun ce su ba su kai inda za su tabbatar da dimin cewa wannan fallen na jirgin saman ne ba, ko da yake sun ce akwai yiwuwa mai ƙarfi kuwa na cewa daga jirgin ya fito.
A yau ne al'ummar ƙasar Japan suke hidimomin kammala shekaru 70 chip lokacin da Amurka ta sako musu jibgegen bomb din nan na nukiliya a kan birninsu na Hiroshima, abinda ya zama sanadin barkewar yakin duniya na biyu. Dubban mutane ne suka taru a yau din nan a lambun zaman lafiya da ke can Japan din, inda suka yi shiru na minti daya don tuna dubban mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan hari na nukiliya. A wurin ne magajin garin Hiroshima Kazumi Matsui ya sake yin kira da kan a raba duniya da makamin nukiliya, abinda ya kira masifa. Shima Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce a matsayinsa na zama kasar da ita kadai ce aka taba kai wa harin nukiliya, Japan na da babban rawar da za ta taka wajen ganin an raba duniya da wannan miyagun makamai na kare dangi.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC. Ana Amurka ma yau ake shagulgulan cika shekaru 50 daidai da kafa dokan nan da ta bayo bakaken fatar karar wato damar su iya jefa kuri'a a cikin zaben da ake yi. Sa'annan da tsohon shugaban Amurka na wancan lokaci Lyndon B. Johnson yayi a kan wannan doka ran 6 ga watan Agusta 1965 shine yasa aka kawar da dukkan dokokin da jihohin kasar daban-daban suka gita domin hana bakaken fata jefa kuri'ar nasu, duk da cewa kundin tsarin mulki ko ya ba su damar su jefa din. Galibin duk wannan jihohin da suka hana bakaken fata saka dai suna kudancin Amurka ne, da daman can ne a kidar nunin wariya ta samu asalinta da yake can ake bauta.
A yau ne ake shirin gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Argentina Carlos Menem tare da wasu mutane 12 da ake zargi da neman kawo cikas a cikin binciken da ake gudanarwa akan harin bom din da aka yi akan wata cibiyar Yahudawa a shekarar 1994. Lauyoyi na zargin Mr. Menem da wasu makarbansa da suka hada da tsohon shugaban hukumar leken asiri ta kasar da kuma wani tsohon alkali da cewa sun yi kokarin juyar da hankalin masu bincike don kada su nuna alakar da ke tsakanin wannan harin da wani dan kasar Syria mai suna Alberto Conore Edul, wanda ake kyautata zaton cewa yana da hannu a kai wannan harin. Shi dai Mr. Menem dan shekaru 85 wanda ya zama shugaban kasa ta Argentina a shekarar 1989. Yayansa ɗan asalin ƙasar Syria ne Mr. Menem, wanda yanzu haka ɗan majalisar dattawan ƙasar ta Argentina ne ya musanta zargin. Har zuwa yanzu nan ba a kama kowa ba dangane da wannan harin da aka yi a ran 18 ga watan Yulin shekarar 1994 a kan cibiyar Yahudawa da ke birnin Buenos Aires. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Yau shekaru 44 kenan da aka samar da shirin yi wa kasa hidima, abinda suke cewa wai a rusa wannan shirin domin ya wuce manufarsa. Don haka ne na gayyato abokan aiki na wanda suke yanzu haka ga nan zaune tare da su, kuma dukkan su sun yi wannan shiri na yi wa kasa hidima, wato NYC a turance. Da farko Galiyo Kenyan shugaban sashen Hausa, wai yaushe kai wannan shiri na kasa yau kasa hidima ne?
Nayi bautar kasa a 1979 a Ogun State, wato a jihar Ogun kenan ko? Ai jebo de nan ne ne bautar kasa.
Asalin ka kai dan wace jiha ce?
Ni dan Plateau ne daga Shandon.
Akwai wani darasi da ka koya sakamakon wannan zama da kai na shekara daya a wannan bangare da ba naka ba, kila ma baka taba zuwa wurin ba?
Kwarai ko saboda lokacin da naje can shi ne san waye bayar be, kafin in je can ban san yar baba ko kadan wallahi, amma lokacin da ni shekara guda to ba abin da za ga mu kan yar baba har ma yare ma na fara yi.
Akwai wani abu da ya tasiri a rayuwarka sakamakon zaman ka wurin a matsayinka na dan Najeriya?
To anan ne na koyi zama da kowane irin kabila na Najeriya, kuma anan ne na gane cewa za ka iya zaman wani kasa ko wani gefen kasar Najeriya ba tare da dole sai ka zauna a kasar naka ba, a cikin naka kabila ko kuma a jihar ka ba.
Leo, haɗa mana abu guda da ba za ka taɓa mantawa da shi ba sakamakon wannan ziyara da kai ko zama da kai a wannan wurin.
Abubuwa suna da yawa, amma dai in ka ce guda ne sai bari in duba. Misali, ka san lokacin da na je can, a gaskiya ni ban ɗauka cewa yarba suna da karɓan baki sosai ba, don kuma lokacin ma ina tsoron ma cin abinci a wurinsu. Amma lokacin da na daɗe a nan, sai na lura cewa yarba suna karɓan baki kuma masu jama'a ne sosai, kuma 'yan Najeriya ne suna kishin kasar bawai. To a nan ne na gane cewa akwai kuma Hausawa ma anguwa Hausawa a nan a cikin Ijebu Ode, wanda ake yanka nama aka sayarwa Yarbawa, kuma na lura cewa suna hurɗa tare sosai kwarai da gaske tsakaninsu.
To Salu, na komo ta kanka, kwanakin nan wasu mutane sun taso da batun cewa a rusa wannan tsari na yi wa ƙasa hidima, kana cikin rukuni na biyu da suka yi wannan al'amari ko suka yi wannan ƙasa hidima, a wace jiha ka yi kuma kai daga wace jiha kake?
A lokacin da na je ƙasan Yamare na yi youth service, na yi na bautawa ƙasa, a lokacin ana ce masu East Central State, wato duk jihohi nan guda biyar ko shida na ƙasan Yamare jiha ɗaya ce. Nan na je an tura ni wani ƙauye ana kiran shi Oriagu.
A cikin wace jiha ce yau?
A yanzu tana cikin jihar Imo.
To yau sama da shekaru 42 kenan da aka samar da wannan tsari, a ɗauki wannan kamar yadda Leo ya muna bayani, a ɗauki wannan ɗan jiha a kai wancan jiha, wasu mutane yanzu sun taso da batun cewa wannan abin baya da kowane irin amfani, kai kayi wannan abin, ina hankalin kai karkata?
Ba gaskiya ba ne. mugun kuskure ne ya ce baya da amfani. Dan misali kamar ni kafin 1974 da na je kasan Yamare ban taba zuwa kasan Yamare ba. Kuma ma lokacin da aka tura mu jaji aka su mai mana daga ajin mu wace wa a an gama yaki kenan za ku tafi kasan Yamare ku je ku botan kasa za a cinye ku kafin ku dawo. Abun mamaki da na je kauyen da aka kai ni wani tsohon dan sandan Najeriya ne yazo wai yaji wani dan Sokoto yazo botawa kasa a kauyen su yazo har makarantar da nake ya dauke ni ya kai ni gidan shi ya bani dan wuri kamar mini suit haka ya ci yanzu na ciki ne mamaki dan menene
me yasa ya maka wannan karamci
wai lokacin yaki da aka zo wannan kauyen Oriya gudun wani captain Sabo Sokoto shine ya jagoranci togar sojoji da suka zo kama wannan kauyen kojoji za su rusa wurin gidan sai ya ce a ya shiga ciki ya bude ya ga hoton dan sanda na Najeriya ya zo na ciki ya mai da shi headquarter na shi kada su kuskura su taba gidan shi ya kare gidan ana gama yaki ya dau makulli ya damka ma mutum ya danka mashi gidan shi so ya lashi ta kubica duk wani dan arewa da ya zo botawa ya zo botan kasa a wannan wurin musamman daga Sokoto sai ya yi masa wani alheri
kuma kai ne ka zama na farko
ni an na farko
bari ma ka tono mu wani magana ni ma ga wani abin da na lokacin da nake can ka san ni dan kallo ne dan ina buga ball kwarai da gaske sai gashi nan sai akwai wani chief awoga shine distributor na motocin Peugeot ba a cikin da bode to sai ya forming team wato awoga football club sai ga nan ni ne captain din club din nan
duk da cewa daga arewa kake
daga arewa kuma mota aka bani wallahi ya bani Peugeot 504 na shekara guda ina tukawa ina NYC da ita to akwai abin da yafi wannan
ne ka sha shagalin kaliyo
na sha mana ba zan sha ba
to eh kuma dan hoton ku na yana wani a garin Oyo a cikin jihar Oyo lokacin ba arewa jihar Oyo da Oshun ba saboda jin dadin zaman gari shekara daya ke yi to ni shekara uku na cikin garin Oyo labari na yana da tsawo masu are akan wannan ne muke so yau ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku shin kuna ganin ya cancanci a cigaba da wannan shiri ko ku a rusa shi kamar yadda wasu ke cewa sai mun ji gare ku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
Adalla, mun fara samun kira daga Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Muhammad Bello Binji.
To Muhammad Bello, me ra'ayinka game da wannan batu?
Game da wannan batu, ni abin da a ra'ayina kamata a ci gaba da shi. Dan ba a yi haka nan ba to ana rinkin ana son a warga ga kome a kasar. Domin ba ka gane inda hake. In ba cikin kasar ko in ba state na ku ba. Amma duk wasu na hita zuwa wani state. Sun bai da wancan state ke. To lallai idan suka dawo na sai za su kasa wani a mai kirki kuma
to mun gode kwarai malam Bello da wannan ra'ayi naka yanzu muna jihar Adamawa ne daga jihar Adamawa wane ne daga jihar Adamawa to ina jin daga bisa dukkan alamu na Adamawa ya tsinke a ci gaba da kokari lamban dai ta shine 202-205-2655 ko muna magana ne akan yin bautan kasa wato yi wa kasa hidima to mun samu kira daga Kano waye daga Kano
hello Idris Dikore daga Madobi Kano
Idris Dikoto me ra'ayinka game da wannan batu na yi wa kasa hidima wato NYC
ni ra'ayina shine gaskiya na da goyon baya a cigaba da yin
me yasa ka ce haka na
kamar yadda muka faɗa din nan yanayin yadda za ka je zamantakewa na wasu darasu suka da mutum yana iya koyarwa wannan zama na wannan shekara ɗaya ko abin da ya shafa
to
To ya yi kyau Idris Dikko.
Ba nan ba hakan bane, kaga ba lalle bane wani ya ga abin da wani yanayi ko kuma wani guri yake gudanar da harkokin rayuwa.
Wannan gaskiya ne. To yanzu mun gode Malam Idris daga Kano. Yanzu bari mu je jihar Taraba. Waye daga jihar Taraba?
Murtala Bello ne daga cikin Jalingo, jihar Taraba.
To Murtala, me ra'ayinka game da ci gaba ko kuma akasi na yi wa kasa hidima wato bautan kasa?
Gaskiya ina da ra'ayin cewa yana da kyau a ci gaba da nawo, saboda yanayin kasan da zaka duba ana ma shudanya, wasu na zuwa wannan bangaren ma ya aka tsare balle, kuma an ce kowa ya zauna inda yake.
Kowa ya zauna inda yake.
Ai kenan, lalle ta kaman sake jin wata layi ne na raba kasan kenan.
To mun gode
ku. Da ci gaba da wannan abin yana da muhimmanci.
Mun gode kwarai Malam Murtala. Yanzu bari mu je jihar Gombe. Waye daga jihar Gombe?
Musa Audu ne daga Zambu, Yamatu Development Government, Gombe State.
To Musa, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina dai bautan kasan nan ina jin ma yana koyawa su matasan nan yanayin da za su san sauran 'yan uwansu da kabilu da ɗabi'u daban-daban, yanayin da in suka zama wutan kansu su ma za su san yadda za su bi da waɗansu. Ina sada zumunci kwarai.
To kana gani a ci gaba da yin shi kenan? Aka sima su cewa a rusa shi saboda lokaci ya wuce waɗannan abubuwa.
Maganar rusawa kam bai taso ba karai.
To mun gode kwarai Malam Musa. Yanzu muna Ibadan. Waye daga Ibadan?
Ni sunana Alhaji Mabukaci Ibadan.
Alhaji?
Mabukaci Ibadan.
To Alhaji Mabukaci, me ne ra'ayinka?
Me ra'ayina, gaskiya ban goyi bayan a gaya wannan abin ba, ƙara a yi shi don sai yana sada zumunci sosai-sosai. Yana sada zumunci sosai, wannan gaskiya yana da kyau a ce a riƙe wannan bota makasa ɗin.
Ha, kake gani, amma wasu cewa suke yi saboda kamar lokacin da aka yi duk ire-iren waɗannan abubuwan, kamar lokacin ya shige yanzu nan. Musamman yara ba so suke su je inda ba wurinsu ba. Ko kuma ba jihansu ba ko ba shiyansu ba.
To yanzu ba ga ya kace sai ka yi shekara uku na Ibadan ba kana yi?
Kwarai da gaske.
To ba ga shi yanzu lokacin da kai shi a Ibadan din ba ka san mutane sun san ka sosai-sosai?
Kwarai da gaske, wannan haka ne.
To shi ya sa muke goyon bayan mu kama ba mu goyi bayan wannan abin ba, kuma Ubangiji Allah ya ƙara taimaka muku wannan gidan rediyo. An ji daɗin ku sosai, Allah ya saka muku da alheri.
To madalla, koyo na je jiha Oyo, ina da masauki. To. Adamawa, waye daga Adamawa?
Suna na Alhaji Ibrahim Amadu daga karamar hukumar Ganye.
Karamar hukumar Ganye, Amadu. To me ra'ayinka game da wannan batu na bautan ƙasa?
Ni da gaskiya ina ganin yanzu in an sake mizani za a ga kamar ba ta da amfani sosai.
A kake gani?
Eh, saboda irin kuraren da ake kashewa a kai da kuma sauran abubuwa an dawo da shi kamar ana almundana da kuma inganci da sauran kamata su dace.
Na kara'ayin ke nan Malam Amadu?
Ibrahim Amadu ne.
Ibrahim Amadu. To, dama an ce hagun wani daman wani. Bari mu je jihar Bauchi. Bari mu je Kano. Wane ne Kano?
To kuna tare da Umar Hafsuri Mullajawa daga nan karamar hukumar Udil.
To Malam Umar, me ye ra'ayinka game da wannan batu na yi wa ƙasa hidima, wato NYSC a turanci?
To NYSC gaskiya ni kawai bukata ta ya kamata a ce a inga tallafa musu sosai, saboda gaskiya zaka ga a wajen kamar dan karɓar allowance din su gaskiya suna samun matsala, saboda haka ina kiran ga gwamnatin Muhammadu Buhari don ga tallafa musu. Wannan shine ra'ayina daga Umar Hafsuri Mullajawa.
Wato ba ma a dakatar da shi ba, amma inganta shi kenan kake cewa kai?
A inganta shi, saboda in ka duba 'yan yi wa ƙasa hidiman nan suna shiga ƙauyuka sosai, kuma suna tallafa wa waɗanda kamar na sa za ka ga wasu firamare haka suna tallafa musu sosai, waɗanda malaman za ka ga wasu ba sa jin Turanci, amma 'yan yi wa ƙasa hidiman nan idan suka zo ne wallahi suna taimakawa ɗaliban nan, suna jin Turanci sosai. Saboda haka ni ina ganin kawai Muhammadu Buhari ya inganta wannan NYC a ta inga tallafa musu a ci gaba da shi. Wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode Malam Umaru, yanzu bari mu je jihar Katsina.
katsana ɗaya ne da nake.
Waye a jihar katsana?
Zailani ne Daura.
To Zailani.
Gaskiya a rusa wannan abin saboda akwai ɗabi'u da waɗansu suke shigowa cikin al'adunmu, sai ka ga mace ta sa wani irin wando, ko ka ga namiji ya yi wata irin shiga wanda daga irin shi ne za ka ga mutanenmu suna yawan ɗauka, suna amfani da shi.
Na ra'ayin kenan Zailani.
Gaskiya na ra'ayin kenan. Saboda rusawan zai dakatar da wannan ganin wannan abubuwan muna kwaikwayo da gaggare irin mutane aka da suke ta wannan al'adu.
To amma Zailani ba ganin ai ba su da yawa, ƴan ƙalilan ne suke zuwa ha.
Ai ko mun ƙalilan din nasu idan muka gani to za mu dinga kwaikwayo ne da gode, saboda ga kowa ya zauna a yankin su ya tabbatar da gaskiyar abin da ake a yankin.
To Zailani mun gode da wannan naka ra'ayi. Yanzu bari mu je jihar Delta. Waye daga jihar Delta?
Kana ba da Lawali Usman.
To Lawali, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ni a nan a ra'ayina dangance da wannan al'amari, ya kamata a da inganta shi, ba wai a rushe shi ba.
To a inganta shi ma kake gani?
Kwarai kullu.
To dama an ce ai hagun wani damun wani. To mun gode kwarai malam Lawali daga jihar Delta. Sai anjima. To yanzu mun samu kira daga jihar Jigawa. Waye daga jihar Jigawa?
Ɗahiru Santa ne daga Jigawa.
Ɗahiru Santa, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina ni gaskiya a inganta wannan al'amari. In son samu nema ni duk wanda aka tura bautar ƙasa a kafar doka, ni inda yi bautar ƙasa a ɗauke shi aiki a wurin.
To da kyau malam.
Yawa. Yawa, to ni ra'ayina kenan.
To amma a inganta shi, sannan kuma ya zama ma doka ne mutum ya je.
Yawa, idan kai bautar ƙasa a wurin a ɗauke ka aiki a wurin.
To ya yi kyau, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu muna jihar Katsina. Waye daga jihar Katsina?
Baba Umar Khairu daga Karfi.
To Baba Umar, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina abinda nake gani kamata a tsaya a duba. Abun a gane menene kamar mutanen da suke tsorin cewa a rusa shi, a gane menene matsalolin, sai a gyara sai a ci gaba. Ina ga zai fi.
In na fahimci ka kana cewa a inganta shi kenan dai.
A inganta shi, a gane menene su wancan din ai kaga wanda suka faɗi ra'ayin su ne cewa a daina, kaga ba su da dalilai, sai a ji menene dalilan su, sai a gyara shi a inganta don a ci gaba.
To Baba Umar mun gode kwarai da gaske, wanda da kuma kiranka ne muka so a ƙarshen wato kirayen da za mu iya ɗauka, gobe ma rana ce, kuna daman ku sake bugowa. Mun gode da wanda suka samu bugowa. To madalla, yanzu kuma ga wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta ƙara zalawa sama da mataki hudu a jadawalin mafifitan ƙasashe a duniya a fagen iya tamaula na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Najeriya dai a yanzu ita ce ƙasa ta 53 a duniya a jadawalin na FIFA da aka fitar a yau Alhamis, to amma har yanzu ita ce ta 10 a nahiyar Afirka. A jadawalin na watan Yunin da ya gabata dai, Najeriya ta koma ƙasa da mataki 14 inda ta kasance ta 57 a duniya, matsayi mafi muni da ta taɓa kaiwa a shekarar nan ta 2015. A jadawalin nahiyar Afirka dai, Algeria ce ta ɗaya, sai Cote d'Ivoire ta biyu, Ghana ta uku, Tunisia ta hudu, yayin da Senegal, Kamaru, Congo, Kabba da ƙasar Masar suke na biyar da ta shida da ta bakwai da ta takwas da kuma ta tara a jere. A faɗin duniya kuma Argentina ta ci gaba da kasancewa ta ɗaya, inda Belgium da Jamus suke bin ta a matsayin ta biyu da ta uku. Zakarun nahiyar Amurka wato Chile ta yi gaba inda ta sami shiga a cikin ƙasashe 10 na farko, inda ta ture ƙasar Netherlands wacce a yanzu ta koma ta 12. Zakarun duniya na da kuma wato Spain ita ma ta ƙara yin sama da mataki ɗaya, ta koma ta 11, yayin da Brazil ko take ta biyar a duniya kuma ta uku a nahiyar Amurka ta kudu. Hukumar ƙwallon ƙafar Afirka wato CAF ta fito fili ƙarara, ta bayyana cewa san ba za ta goyi bayan ɗan Afirka nan da ya fito takarar shugabancin hukumar FIFA ba, wato Musa Bility. Bileti, wanda shine shugaban hukumar kwallon kafar Liberia, ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takara ne a watan Yunin da ya gabata, inda ya shiga fafatawa da manyan ƴan takara kamar shugaban hukumar kwallon Turai Michael Platini da tsohon kapten din kasar Portugal Luis Figo da shahararren dan kwallon Brazil Zico da Yerima Alibin Al-Hussein na Jordan da dai sauransu. A wata sanarwa da kwamitin zartarwa na hukumar ta CAF ta fitar a yau din nan, duk da yake ta yi wa Bileti fatan alheri a lamuran sa na yau da kullum, to amma ta ce ta yi matsayin rikin mara masa baya kamar yadda ya bukata. A halin da ake ciki kuma, kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta kammala yarjejeniya da rattaba hannun kwantaragi da dan wasan tsakiya na Manchester United ta Ingila Angel Di Maria akan kuɗi fan miliyan 44. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ministan kudin Afghanistan Eklil Hakimi da jakadan Amurka dake Afghanistan P. Michael McKinley da daraktan hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice William Hamik sun rataba hannu akan sabuwar yarjejeniyar fahimtar juna ranar 3 ga watan Agusta na shekarar 2015 a Kabul. Sabuwar yarjejeniyar fahimtar junar ta nuna amfanin dabarun dangantakar da ke tsakanin Amurka da Afghanistan da kuma gano sabon ci gaban haɗin kai a tsakanin gwamnatocin. An yi wannan shirin ne a lokacin ziyarar shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a watan Maris zuwa birnin Washington na Amurka, yayin da shugaba Barack Obama ya ɗauki alwashin tallafawa gwamnatin haɗaka ta ƙasar Afghanistan a ƙoƙarin cimma muradunta. Ministan kuɗi na Afghanistan Hakimi ya gode wa Amurka domin goyon bayanta akan sabuwar yarjejeniyar fahimtar junan wadda a ƙarƙashinta Amurka za ta samar da kuɗi dala Amurka miliyan 800 domin kulawa da kuma haɓaka moriyar ci gaban da aka samu a cikin shekaru 13. Jakadan Amurka P. Michael McKinley ya bayyana sabuwar yarjejeniyar a matsayin muhimmancin canji a yanayin samun ci gaban haɗin kai a tsakanin ƙasashen biyu. Ta kuma ƙarfafa mafitar Afghanistan daga ƙalubalen da take fuskanta ta wajen samar da sakamakon nasarorin Afghanistan. Afghanistan na ci gaba da fuskantar ƙalubale mai wuya wajen farfadowa daga tashin hankalin shekaru da dama. Ci gaba da samun barazanar ta'addanci da buƙatar samar da ilimin zamani da kiwon lafiya da kayayyakin masarufi ga miliyoyin mutane maza da mata da ƙananan yara. Domin cimma wannan ƙalubale, Afghanistan za ta ci gaba da samun taimako daga ƙawarta kuma aminiyarta ƙasa Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Kana da wata sabon kungiya ta fito ta ce ita ce ta aika aka kai harin kunar bakin waken na yau da wani masallaci na ma'aikatan tsaro a Saudi Arabia. Kungiyar mai kiran kanta Hijab da ta ce tana da alaka da Islamic State ta faɗa a cikin shafinta na Twitter cewa ita ce ta sa dan kunar bakin waken ya je ya tarwa kansa a cikin wannan masallacin da ke garin Afka wanda ke can kusa da kan iyakar Saudiya da ƙasar Yemen wacce ke fama da yaƙi. Afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo ƙasa, inda kuma dukkan sojoji 17 da ke cikinsa suka mutu. Jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne yau Alhamis a gudunmawar Shinke da ke lardin Zabul. Ha, kuma mun kawo muku rahoton kalamin da ministan sufuri na ƙasar Malaysia ya yi, inda ya ce an tsinto ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin Reunion da ke bakin gaɓar tekun Indiya, inda a can ne a cikin makon jiya aka gano wasu sassa na fallen jirgin da ya ɓace.
To mun gode Malam Allu da takaitattun labaran mu, kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya. Sai gobe da safe ku jiyo wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Amma kafin mu tattara yanamu, bari mu mika sakon ta'aziyar gaisuwa zuwa ga Mr. David Oyewumi na rasuwar matarsa Madam Rifkatu sakamakon rashin lafiyar da ta fama da shi. Allah ya ƙara hankulin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka mani domin gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Carl. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.